Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana a wannan hantsi akan mitoci 25 31 da 60 a jamhuriyar Niger, kuma za iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango FM 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Lol da Niya. A yayin da duniyar gizo ta internet kuma za iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a barkanku da wannan lokaci. Baba Yakub Makiri ne tare da sahabu Imam Aliyu, muka sake dawowa mu gabatar muku da shirinmu na wannan hantsin. To, bayan kun gama jin labarai, za ku ji wani yunkuri da ake yi na inganta sufuri a Najeriya.
Za a sa lokacin da za ta tsaya da lokacin da za ta tashi, wanda zai yi amfani zai hau wannan mota, zai auna lokacin da zai je wajen da zai tafi da kuma lokacin da zai tashi da inda zai sauka.
Muna da kuma rahoto akan kokawa da wasu suke yi game da yadda ake gudanar da shirin ba matasa aiki, kuma muna da shirin kallabi da Maryam Dauda za ta kawo muku da sharhin wasu jaridun nan Amurka da Jazeera Hausawa zai gabatar. To, sai kuma sakonni da kuka aiko mana inda wanda za mu kawo muku, amma duk sai bayan kun gama jin labarin duniyar.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya zaɓi General James Mattis mai ritaya a zaman sakataren tsaron Amurka, amma tun da sai an yi wa dokokin na Amurka gyaran fuska kafin Mattis, wanda tsohon sojan kundin balan Amurka ne, ya kama aiki. Idan har majalisar dattijan Amurkan za ta amince da nadin sa, sai ta yi gyara ga dokar ƙasa wacce ta tilasta, wato ta ce tilas tsohon soja wanda zai riƙe mukamin sakataren tsaro ya kasance ya yi ritaya da shekaru 7 kamin a nada shi kan wannan mukami. General Mattis ya ritaya ne a shekara ta 2013. Shugaban majiran gado ne ya tabbatar da nada General Mattis da kansa a wani gangami da ya yi a birnin Cincinnati na jihar Ohio da azan nan, bayan da aka wuni ana yada jita-jitar a kafofin yada labarai game da wanda ya dauka kan wannan mukami. General Mattis, wanda aka yi wa Inkiya Maddog, wato mahaukacin kare saboda furucinsa, ya cewa yana son fada, ya zama kwamandan sojojin kundin balan Amurka ne a yaƙenta a Iraki da kuma Afghanistan. Wani babban jami'in ma'aikatar tsaron Amurka ya ga jaridar Washington Post cewa General Mattis yana da mutunci kwarai a idanun jama'a. Majalisar Dattijan Amurka ta amince da ƙudurin doka da ta fara da takunkumi kan Iran, dokar da wakilai daga duka jam'iyyun siyasar Amurka nan biyu suka ce yana da muhimmanci wajen tabbatar da yarjejeniyar da ƙasa da ƙasa ta kulla da Farisa kan shirin nukiliyar ƙasar na tafiya daidai. Wakilai 99 ne a Majalisar Dattijan Amurka suka amince da wannan ƙuduri. Senator Bernie Sanders, ɗan independent mai wakiltar jihar Vermont a majalisar, shi ne kaɗai bai jefa ƙuri'a ba. Ƙudurin ya samu amincewar wakilai 419, da wakili ɗaya kuma bai amince ba lokacin da majalisar wakilan ƙasa ta yi muhawara kan ƙudurin cikin watan jiya. Wakilai daga jam'iyyun duka biyu sun ce tilas Amurka ta ci gaba da sa ido sosai kan Iran saboda halayyarta na neman ɗaukana da kuma neman faɗaɗa ƙarfinta a faɗin gabas ta tsakiya. Jami'an Iran sun yi Allah wadai da dokar, suka ce ta saba yarjejeniyar da Amurka da sauran manyan ƙasashen duniya suka kulla da ƙasa, wato kan shirin nukiliyar ta, kuma tilas akwai martani. Shugaban Faransa François Hollande ya ba da sanarwar cewa ba zai nemi wa'adi na biyu ba, wanda zai sa ya zama shugaban Faransa na farko cikin shekaru masu yawan gaske wanda yake kan gado ya yi murabus ba tare da neman wani sabon wa'adi ba. Shugaba Hollande ya bayyana aniyar haka ne a jawabi da ya yi wa al'ummar ƙasar ta talabijin jiya Alhamis, ya ce ba shi da goyon bayan jama'a da zai kai shi ga samun nasara idan ya nemi wa'adi na biyu. Shugaba Hollande shi ne shugaban Faransa wanda yake da ƙarancin farin jini a idanun 'yan ƙasar tun da aka fara adana alƙaluma kan haka. Jawabin na shugaba Ulan ya kawo ƙarshen hasashe na tsawon makonni da ake yi a ƙasar kan ko shugaban mai ra'ayin gurguzu zai sake takara da ƙarancin farin jini wadda ake zaton ba zai kai shi ga samun nasara ba. Labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka nan Washington DC. Ba kamar a jawabansa a shekarun baya ba da wanda ya saba yi duk shekara-shekara, shugaban Rasha Vladimir Putin ya gabatar, wato ya gabatar a bana Putin bai ambaci kasar Turkiya ba, biyo bayan harba jirgin yakin kasar cikin watan Yunin bara da Turkiya ta yi, da kuma zargin da yake yi wa kasashen yammacin duniya saboda takunkumin da ƙasa da ƙasa ta kakaba a Rashan domin kamawa da haɗa zirin Crimea a shekara ta 2014. Bisa dukkan alamu, jawabin Mr. Putin na bana ya nuna sassauci, ya ambaci kasashen yammacin duniya kawai lokacin da ya tabo batun takunkumi wanda yace an azama ta ne saboda ana son a tilasta ma Rasha ta dauki matakai da suka saba burin kasar. Maimakon haka Putin ya maida hankali a jawabin nasu na tsawon minti 70 kan batutuwan cikin gida kamar shirye-shiryen wato kula da jin dadin jama'a da kuma matsalar koma bayan tattalin arziki da kasar take fuskanta. A halin da ake ci kuma shugaba Vladimir Putin ya fada ji Alhamis cewa a shirye Rasha take ta hada kai da sabuwar gwamnatin shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump. Ya kara da cewa yana da muhimmanci a kirkata dangantaka tsakanin kasashen biyu bisa girmama juna da duka sassan za su amfana. Shekaru 6 bayan da aka azawa sojojin kiyaye zaman lafiya na Majalisar Dinkin Duniya a Haiti a zaman waɗanda suka yada cutar cholera a kasar wacce ta haddasa mummunan hasarar rayuka, babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Ban Ki-moon ya nemi afuwa daga kasar a jiya Alhamis. Babban makatakaddan na Majalisar Dinkin Duniya ya yi magana kai tsaye ga al'ummar ta Haiti inda ya nemi afuwar cikin harshen Creole da Faransanci da kuma Turancin Ingilishi. A halin da ake ci kuma hukumar kula da zirga-zirgan jiragen sama na kasar Bolivia ta dakatar da lasisin kamfanin Lamia, kamfanin jirgin saman nan da ya hadari da ƴan wasan ƙwallon ƙafa daga kasar Brazil har mutum 70 suka rasa rayukansu. Hukumar ta Bolivia ta ce wani ma'aikacin kamfanin a kasar ya ce ya gargadi kamfanin jirgin cewa jirgin ba shi da isasshen mai idan aka shiga wani yanayi na gaggawa, duk da haka suka tashi.
Labaran duniya kenan aka ji daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, za mu faro rahotannin namu ne daga Kano, inda aka kammala wani taron koli na masu ruwa da tsaki a fannin sufuri a Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwari na da ƙarin bayani.
Gwamnatin jihar Kano haɗin gwiwa da hukumar raya ƙasashe masu tasowa ta ƙasar Birtaniya DFID da ma'aikatar harkokin sufuri ta Najeriya da kuma majalisar ba da shawarwari kan inganta fannin sufuri a Najeriya ce suka shirya taron. Ƙungiyoyi masu nasaba da harkokin sufuri daga sassa daban-daban ne suka halarci taron na yini biyu, inda ƙwararru suka gabatar da maƙala. Manufar taron dai ita ce lalubo hanyoyin haɓaka harkokin sufuri domin su dace da zamani, musamman a manyan biranen Najeriya irin su Lagos da Abuja da Port Harcourt da Kano da Kaduna, birnin tarayya Abuja da sauransu, ta hanyar samar da dokoki da manufofi da tsare-tsaren da suka kamata. Tuni dai kungiyoyin harkokin sufuri a Najeriya suka yi na'am da wannan yunkuri da ma kudurorin da aka cimma a yayin taron. Alhaji Sani Sambo Dan Fulani shine shugaban shiyar Arewa maso yamma na kungiyar NATO ta mamallaka motocin sufuri ta Najeriya.
Ci gaba ne a wajenmu. A yanzu ya kamata a yaba mana saboda duk da rashin tsari da sauransu muna iyaka kokarinmu muna wannan aikin. Yanzu kuma da sabon tsari ya zo shi ma mun rungume shi saboda shi ne zai ba jama'ar gari jin daɗin wajen amfani da sufuri. Zai zama waje ne za a killace inda mota za ta tsaya, za a sa lokacin da za ta tsaya da lokacin da za ta tashi. Wanda zai yi amfani zai hau wannan mota zai auna lokacin da zai je wajen da zai tafi da kuma lokacin da zai tashi da inda zai sauka. Zai za a kawo motoci ingantattu, za a bar musu titinansu wanda ba za su samu cunkoso da sauran abeban hawa ba a kan titinan. Shi yasa abin ya zamanto sai an fadada titinanmu da sauransu. A takaice dai muna goyon wannan abin 100%.
Hakan da yana zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin jihar Kano tare da wani kamfani daga kasar China suka rattaba hannu a kan yarjejeniyar shimfiɗa layin dogo na zamani a wasu sassan birnin Kano wanda zai lankwame kuɗi dalar Amurka biliyan 1 da miliyan 800. Honorable Shehu Haruna Lambu shine kwamishinan ayyuka da sufuri na jihar Kano.
Gwamnatin jihar Kano za ta ba da kaso 15% na wannan kuɗi, saboda haka aiki ne na haɗin gwiwa, kuma sannan su aiki ne wanda za su zo su zuba jarin su wanda hankali kuma za su mai da kuɗin su. Kuma yanda ka sani an gino titin jirgi daga Abuja zuwa Kaduna, kuma mai girma shugaban ƙasa ya ce a ƙara so da shi zuwa jihar Kano. To muna ma daɗa kira a daɗa wucewa da shi ya tafi Katsina, domin muna da boda tsakaninmu da Niger a Jibiya, wanda kaya ma yanzu maimakon da ake ratsewa da shi ya tafi Benin Republic Cotonou, na tabbata yanzu ba wani kago musamman daga Najeriya wanda zai tafi can. Sauran kasashen nan da suke Afirka ta yamma, na tabbata Najeriya harka ta za ta bude. In dai aka ce wannan titin dogo ya taso tun daga Lagos ya wuce bakin iyakanmu da Niger, wannan na tabbata zai bunkasa tattalin arzikin jama'ar Najeriya baki daya ba ma ya arewacin Najeriya ba.
Honorable Shehu Haruna Lambu kenan kwamishinan ayyuka da sufuri na jihar Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
Adalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Kungiyoyi da ɗaiɗaikun mutane suna bayyana damuwarsu akan kure-kure da aka samu a shirin ɗaukar matasa aiki da gwamnatin tarayyar Najeriya ke yi na M-Power kenan. Ga Ibrahim Abdul Aziz da rahoto akan haka.
Manufar wannan shiri na M-Power shine ma samar da aikin yi ga matasan da suka kammala karatu babu aikin yi, to sai dai kuma tuma ba je ko ina ba, sai gashi da alamu an soma tuki ne da kafar hagu a wasu jihohi inda ko ake zargin cuwa-cuwa harkar shirin na M-Power, lamarin da yake an fara kokawa musamman a wasu jihohin arewa kamar jihar Neja, Borno, Adamawa, Katsina, Kano, Kebbi da kuma jihar Zamfara. Muhammad Yunusa na ma cikin matasan da suka cika takardu na shiga aikin ta yanar gizo kamar da yadda muka tsara, ya ma bayyana da lamarin yake a yanzu.
Gaskiyar magana tsarin neman idan baka kware a fahimtar na'ura mai kwakwalwa ba, wato internet ba, zai baka wahala domin cike abubuwa din bayanai da ake bukata. Na biyu kuma ainihin shi service na internet din, shi portal din yana fluctuating, wani lokaci zaka zo kai ta nema ba zaka samu. Rashin aiki, rashin tsayayyen aiki ne gaskiyar magana kenan.
Yasa me?
Yasa ne na nemi shi wannan shiri na M-Power din. Eh, na nemi bangaren karantarwa da shike ina da certificate na NCE ne, kuma na nemi wannan fanni da nafi kwarewa akai. To ni fata na a ƙarshen shirin ni kaina Allah ya sa sunana ya fito a cikin waɗanda suka za su samu nasara akan wannan.
Kawo yanzu tuni wasu kungiyoyi suka fara mai da martani game da yadda ake gudanar da shirin. Honorable Hussein Gambo Bello na ko cikin shugabannin kungiyoyin matasan arewa ya mako koka ne da cewa
mu da muke Adamawa ba musamman yayi abun yake ba, kaga an ce za ta taimakawa matasa, za a dauke su aiki a yi training nasu, ko a tura su ayyuka na kusan shekara biyu a ga yadda suka kama abun ko kuma kama wallo da yi. Mutanen kudu ya rabu sun kwashe abun gaba daya, mu dai an kira suna ne kawai tunda ba mu da kowa a sama.
To wai ko me fada shugaban kasa ma ke cewa ne game da wannan zargi da ake yi a yanzu? Malam Garba Shehu da ke zama hadimin shugaban kasa ta fuskacin harkokin yaran labarai ya ce fa ba ma haka zancen yake ba.
Wato abinda ya faru shi ne ana duba irin bukata da ma'aikata, wato irin application da suka samu yau daga jiha. Kamar wannan kashi na farko, akwai iya yawan malamai da za a ba kowace jiha, akwai iya yawan ma'aikatan gona ko kuma ma'aikatan lafiya. Amma abu ne tashin fari cikin nufin Ubangiji nan gaba, yayin da aka zo kuma sai a duba a ga cewa a'a ai ku a malaman gona kun samu naku gaba daya, ko kuma a'a wannan jiha kun gaza, to sai ai kokari a muku ciko ta wani fanni.
Ga masana irin su Dr. Amuga Captain Namala, malami a jami'ar Maudubu Adamu da ke Yola, ya ce fa akwai abun dubawa.
Na so da gwamnatin tarayya ta dan ya shirya abun ya zama kaman ba da rance a dunkule wannan kuɗin, wato kaman 30,000 nan na shekara biyu, a ba kowane ɗan ƙasa wanda ya cancanci wannan ya nemi abun yi ya kama aiki zun wanda zai dore, to wannan zai fi inganci. Akan wannan yanzu ba a san ina ne za a tura yaran ba, ba san waye za a fara ba shi kuɗin ba.
Dr. Amoga Captain na malake nan, wani malami a jami'ar Maudubu Adamu da ke Yola, Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Kuma dalla a gaida Ibrahim Abdulaziz. Yanzu kuma sai a shakata da wannan faifai.
Yeah.
Madalla da fata an shakata da wannan fai-fai na Abrich Riba Kofi Sami da aka sani Okukuse ko a Ghana. Wannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington, yanzu kuma karfe 2:16 na dare a nan birnin Washington DC. Ga shirinmu na gaba, kallabi.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da Dr. Lada Adamu Function ta Jami'ar Ahmadu Bello. A makon da ya gabata mun tabo batun yanayin ilimi a jami'o'in Najeriya, musamman ma a arewacin kasar. A shirinmu na yau za ku ji ƙarshen wannan hirar inda na yi mata wannan tambayar. Yawa Dr. na ma ji daɗi da muka tabo batun bude jami'o'i. Cikin watan da ya gabata gwamnatin Najeriya ta bada umarnin a bude sabbin jami'o'i masu zaman kansu guda 8 amma kusan duk a kudancin kasar suke. Bayan ga haka ma yawancin jami'o'i masu zaman kansu dake Najeriya za ki ga daga yankin kudu suke. Shin a ganinki me yasa ɗan arewa ba sa son su yi hoɓɓasa su ma su ga sun bude jami'o'i masu zaman kansu a arewa?
To a cikin private universities kam gaskiya babu na arewa da yawa.
To me yasa?
Kun gani a arewa sai dai ki ga na coci dai haka. Amma ya kamata ɗan arewan ne ma su sa hankali garin bude jami'o'i gaskiya. Business nasu da hankalinsu yana wasu abubuwa ne daban ba cikin jami'a ba ne.
To rashin fifita ilimin ne ke kawo haka ko ko me yasa? Dan dai ba za a ce ba halin yi ba ne.
Kuma kin san a arewa nan, a Northwest particularly, kin ga darajar ilimi ya ragu sosai. So ba haka din ba ne, ni dai na ga ko interest ne fa babu.
Babu dai niyya a yi haka.
Ba niyya kuma babu sha'awa, maybe wani ya fito ya samu gonaki, kin gane? Haka. Ba a kudu za ki ga mutum kaman sun bude private universities da yawa, amma mu a arewa babu kam. Akwai su amma ba da yawa ba kaman sauran da.
To dakta, kamar waɗanne irin abubuwa ne kike gani suke ci ma mata tuwa ƙwarya?
Shine ai cultural inhibition, kin gane? Na ɗaya kenan. Kuma lack of value na women education. Dan kiya ga mace tana da master's degree ta aure kuma tana kulle ba ta fita hana ta aiki, kin ga wannan is waste of brain
kamar an da kusan mata da basira kenan.
Kuma lack of exposure, ba a barin mata su haɗu da mutane sosai haka dai inda zai yi kansu ya waye din nan sosai. Ga yawancin kabilanci, addini, kuma kin gane a cikin ɗaliban can gama 'yan matan nake ya kullum kuna zaune a rufe a ɗaki kuna karatu, ku fito ku yi tutorial da 'yan mazan ajinku da 'yan matan ajinku.
Eh, su fita su koya ma junansa ba?
Eh, ku yi forming group, ku zauna a aji, ku yi discussion. Amma ki zauna ke kada a ɗaki abin da za ki iya gane ba. Haka muka yi ma a Turai ai. Dole ka fita ka zo aji, ka haɗu da wasu mutanen ajin. Kin gane, in ba ka gane ɗayan abin ba, wani zai iya fassara maka.
To daga ƙarshe, dakta, wani kira za ki yi ma mata da ma sauran al'umma baki ɗaya dangane da irin waɗannan matsalolin da mata ke fuskanta?
Eh, a ba mata izini su shiga jami'o'i, a ba su izini kuma su yi aiki, kuma suna da quota ɗin da za su complete wa society. Kin gane? Eh, kuma za su iya ma taimaka ma wayar ma wasu matan ma kai. A bar mata su yi ilimi, kuma a bar su su fita takara. But dole ya kamata a encourage mata su fita su yi karatu. Ku yi jari, kin gane? In case mijinku ya rasu, za su samu abin da za su ta yi su ciyar da iyalinsu. Koya musu jari, ɗinki haka, wanka kai, kiso. Kin gane, ɗauran ɗan kwali, sada abinci, kin gane, restaurant. Irin abubuwan da mata za su iya yin sabulu, kin gane, abubuwa da haka, a koya mata small scale industries, SMEs, a koya musu.
To masu sauraro, a nan kuma muka kawo ƙarshen hiranmu da Dr. Ladi, a nan kuma za mu dasa aya 20 namu na yau. Sai kuma mako mai zuwa ‘yan Allah kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin babbar baƙuwar tamu Dr. Lada Adamu Fanshin da Ms. Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin da ba da umarni, ni Maryam Dauda daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
Madalla yanzu kuma ga wasu jari wato sharhin wasu jaridun nan Amurka da Naziru Hausawa zai gabatar.
Sharhin jaridin Amurka. Wannan makon za mu fara ne da jaridar Washington Post. Jaridar ta rawaito labarin da ke cewa manyan jami'an da za su gudanar da mulki tare da Donald Trump za su kasance waɗanda suka fi kowane jami'ai kuɗi a tarihin wannan zamani. Labarin ya ci gaba da cewa a lokacin da George W. Bush ya jera sunayen waɗanda za su riƙe manyan mukamai a gwamnatinsa a shekarar 2001, kafafen yaɗa labarai sun bayyana su a matsayin ƙungiyar hamshaƙan attajirai. Masu sa ido a kan harkokin da gwamnati ke gudanarwa sun ƙalubalanci hakan da cewar waɗannan mutane ba su san me talakawan Amurka ke ciki ba. Kusan in an haɗa gaba ɗayansu ƙarfin arzikinsu a wancan lokaci ya kai kiyasin dala Amurka miliyan 250, wanda yake kaso ɗaya kenan bisa goma na arzikin wanda Donald Trump ya ayyana a matsayin sakataren harkokin kasuwanci shi kaɗai. Trump ya haɗa mutane da ake ganin sun fi kowanne jami'an gwamnati kuɗi a tarihin wannan zamani da muke ciki. A cikin sunayen waɗanda ya ayyana za a baiwa manyan mukamai akwai hamshaƙan masu kuɗi da kuma waɗanda suke da dukiyar gado. Biyu daga cikinsu, jaridar Forbes ta tabbatar da su a matsayin biloniyoyi. Sai kuma malaika jaridar USA Today, jaridar ta fara ne da labarin tsofaffin sojojin Amurka kimanin su 2000 da za su kai wa masu zanga-zangar lumana a wajen da ake kira Standing Rock agaji. Dubunnan tsofaffin sojojin Amurka ne za su kai ɗauki a wannan ƙarshen makon zuwa jihar North Dakota, inda 'yan asalin Amurka da aka fi sani da Indiyawan daji da Hausa ke gudanar da zanga-zanga akan wani aikin saka bututun mai da ka iya lalata ruwan da ke lardinsu. Kimanin tsofaffin sojoji 2000 ake sa ran za su shiga zanga-zangar ta Dakota Access Pipeline da tunanin samar wa masu gudanar da zanga-zangar hutu waɗanda suka kasance a wajen tsahon watanni. Sannan tsofaffin sojojin suna so su jawo hankali akan irin mummunan tursasawa da jami'an tsaro ke yi akan masu gudanar da zanga-zangar kamar da tsofaffin sojojin suka aiwata. Sai kuma jaridar Washington Times. Jaridar ta rawaito kiran da jarumin fina-finai na Hollywood Mark Wahlberg ya yi akan jarumai su daina magana akan harkokin siyasa. Jarumin ya furta batun ne a yayin da yake tattaunawa da tallata sabon shirin fim ɗinsa mai suna Patriot da wani kamfanin kafar yaɗa labarai ta yanar gizo da ke tallata abubuwan da suka shafi tsofaffin sojoji mai suna Task and Purpose, inda suka yi masa tambaya akan me zai ce dangane da wasu abokan aikinsa da suka yi kokarin daƙile ɗan takarar shugabancin ƙasar Amurka Donald Trump a yayin da yake yin campaign. Jarumin ya ce, bai kamata mafi yawancin jarumai su riƙa yin magana akan siyasa ba, kuma hakan ya nuna mana cewar mutane ba sa sauraron su. ya ƙara da cewa mutane za su iya sayan faifan sidinka ko kuma su kalli film ɗinka amma baka ba su ci ko sha baka biyan kuɗin bukatunsu da yawan mutanen da ke zaune a Hollywood suna zaune ne ya zaman ƙarya ba su san me ainihin mutane ke ciki ba ba su san me mutanen da suke rayuwa ta yau da gobe masu haƙilan shiyar da iyalansu ba sharhin jaridin Amurka kenan na wannan satin Nazar Ahmad Hausawa sashen Hausa na murya Amurka ke cewa mu zama lafiya
to madalla a gaida Nazir Ahmad yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonni da kuka aika mana
mai magana Alhaji Lawal Abubakar Bodinga daga Sokoto Najeriya da shi mai da kasar Juma do Allah BOA ku isammin da sako na ga ilahirin ƴan Najeriya gaba daya babu shakka na ji dadin wanga bayani da ni gina radio America na cewa gwamnatin Najeriya ta jibge kayan yaki ne yankin Niger Delta domin tamna gore ba don goro shi ji tsoro babu shakka tunda an kanuna ana bin doka da oda Najeriya ko ni zai dade
assalamu alaikum da farko sunana Aminu Mishai na garin Garbacce dai karamar hukuma ta Balija Taraba tarayyar Najeriya dangane da wannan atisayi da jami'an tsaron sojan ruwa suke yi a yankin Niger Delta abu ne da ya dace ganin cewa al'ummar da ke wannan yanki suke ta da kayar baya suka yi harshen damo sai su ce sun yi sulhu da gwamnati kuma a sake kaiwa bututun mai ko kuma ma'aikata hari hakika wannan harshen damo da suke yi ya zama wajibi jami'an tsaro su ɗau matakai mai tsauri kuma na gaugawa domin dakile su da kuma kawo ƙarshen wannan ta'addanci a wannan yanki ta fatan Allah Ubangiji Subhanahu Wata'ala ya ba jami'an tsaron Najeriya iko su kawo ƙarshen dukkan wani ta'addanci da ke faruwa a yankuna da lungur sakuna na Najeriya baki daya na gode mai magana Aminu Mai Shayi na garin Garbacce dai karamar hukuma ta Balija Taraba tarayyar Najeriya biyu a Amurka sai anjima
mai magana Hamidu Kadallabuwa daga nan Kadallabo a cikin duka jamhuriyar Niger gaskiya gwamnatin Niger ka samo wa matasa aiki rashin aikin matasa babu kyau kamar yadda takuranka ya yi shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya samo wa matasa aiki to kai ma kai ka samo wa matasa aiki na gode mai magana Hamidu Kadallabo daga nan Kadallabo ga kumin gudumar ya jihar Difa jamhuriyar Niger
to ma dalla yanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice
Shugaban Amurka mai gidan gado Donald Trump ya zabi General James Mattis mai ritaya a zaman sakataren tsaron Amurka amma tilas sai an yi wa dokokin Amurka gyaran fuska kamin Mattis wanda tsohon sojan kundumbalan Amurka ne ya kama aiki idan har majalisar dattijan Amurka za ta amince da nadinsa sai ta yi gyara ga dokar kasa wacce ta ce tilas tsohon soja wanda zai riƙe mukamin sakataren tsaro ya kasance ya ritaya da shekaru 7 kamin a nada shi kan wannan mukami shi da General Mattis ya ritaya ne a shekara ta 2013 Majalisar dattijan Amurka ta amince da kudurin doka da ta fada da takunkumi kan Iran dokar da wakilai daga duka jam'iyyun siyasar Amurka biyu suka ce yana da muhimmanci wajen tabbatar da yarjejeniyar da kasa da kasa ta kula da Farisa kan shirin nuclear ta wakilai 99 ne suka amince da kudurin Senator Bernie Sanders dan independent mai wakiltar jihar Vermont ne kadai bai jefa kuri'a ba kudurin ya samu amincewar wakilai 419 wakili ɗaya ne bai amince ba lokacin da majalisar wakilan Amurka ta kada kuri'a kan kudurin cikin watan jiya Shugaban Faransa François Hollande ya bada sanarwar cewa ba zai nemi wa'adi na biyu ba wanda zai sa ya zama shugaban Faransa na farko cikin shekaru masu yawan gaske wanda yake kan gado yayin murabus ba tare da ya nemi wa'adi na biyu ba.
To duka da wannan ne muka zo ƙarshen shirye-shiryen mu na wannan lokacin hantsi sai kuma da la'asar za ku ji wasu abokan aikin mu wanda za su kawo muku sabbin rahotanni da sauran shirye-shiryen namu. Yanzu a madadin kowa da kowa ɗin sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma Sahabu Imam Ali kenan da kuma mai bada umurni wato Solomon Abu da kuma injiniyanmu na wannan safiya Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya.